الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yanuwa masu kallo da saurare na kusa da na nesa laudanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mai magana Muhammad al-Awwal Adam wanda aka fi sanin shi da Abu Abdurrahman al-Albani Zaria yanzu da muke magana safiya ce ta ranar Asabar daidai da ainihin 20 ga watan al-Muharram hijira na da shekara 1435 wadda ta daidai da 23 ga watan November shekara ta 2013 muna zaune a cikin makarantar Madarul Hadisi Salafiya domin gabatar da wata lacca ta musamman da kuma karatu na musamman dangane da al-Imam al-Baghawi wa kitabuhu Sharh as-Sunnah zan yi magana ne insha Allah ta'ala akan tarihin al-Imam al-Baghawi a takaice da kuma wasu takaitattun bayanai dangane da littafin shi Sharh as-Sunnah waɗannan maganganun zuwa jiya da magariba nayi makamantan su a kasat 12 amma nayi ne da salo na gabatar da littafin da zamu fara karanta na shi Sharh as-Sunnah din nayi maganganu da yawa na tarihohi da abubuwa masu dimbin yawa amma wannan zaman ya sha bamban da wanda aka karkare a jiya domin wannan zalla mun tara daliban ilimi ne waɗanda abubuwa da dama da zan karanto ga su nan a rike a hannunsu suna kallo kuma suna ainihin saurare zan dubi al-Imam al-Baghawi da littafin shi Sharh as-Sunnah ta bangarori kamar haka bangaren farko zan kawo takaitaccen tarihi mai littafin insha Allah shi al-Imam al-Baghawi bangare na biyu zan yi magana dangane da akan me ya rubuta littafin bangare na uku zan yi magana dangane da dalilin rubuta littafin abu na hudu zan yi magana dangane da tsarin da ya rubuta littafin akan shi sannan bangare na biyar zan yi magana dangane da manufofin rubuta littafin bangare na shida zan yi magana akan hanyar da al-Imam al-Baghawi ya cimma domin ainihin ya bi domin cimma waɗannan manufofin sannan zan taƙaita bayanai ƙwarai da gaske dangane da nusakh na littafin wato bayani akan rubutun hannu na littafin sannan tahqiqi da ta'liqat waɗanda aka yi wa shi wannan littafi sannan iyakacin sani na dangane da bugun da aka yi wa littafin na inji sannan sai kuma wasu ayyuka da wasu malamai masana suka yi dangane da littafin a gabana akwai littafin malaminmu Professor Dr. Muhammad Ibn Matar Az-Zahrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi babban malami ne a Jami'ar Islamiyya dake Madina a bangaren hadisi ya rasu Allah madaukakin sarki kai haske a cikin kabarin shi alakata da wannan littafin ta fara ne a lokacin da yake karantar da daliban shi a cikin Jami'ar Islamiyya mu kuma muna zuwa ainihin wurin shi yana rairayo mana abubuwan da ke cikin wannan muzakkira asali ba littafi bane muzakkira ce daga baya aka mai da shi littafi da shi da ainihin ɗaya bangaren nashi littafin ilmin rijal wannan littafin sunan shi tadwinu sunnatin nabawiyya nash'atuhu wa tatawwuruhu min al-qarn al-awwal ila nihayat al-qarn at-tasi' al-hijri wato rubutun sunnah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tarihin yaushe aka fara rubuta sunnar da kuma irin yadda ainihin salon rubutun sunnar ya kai tun daga karni na farko har zuwa karni na tara na ainihin hijira. Shi kanshi sunan littafin da kuma muhtawiyatul kitab, abubuwan da ke cikin littafin, to za su saka san wannan malamin kwararre ne. Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri. Duk wanda yake da littafin a hannun shi sai budo shafi na 161. Duk waɗancan abubuwan da ne alƙawarin zan gabatar, gaba ɗayan su zan gabatar da su ne a ƙarƙashin niqab da shi malamin ya rubuta a cikin littafin. Na ɗaya kenan. Na biyu, ina so duk wanda yake nan to ya natsu, ya sani da cewa dama malamai sun saba gudanar da laccauci da ɗaliban ilimi su yi dirasa ilmiya, wato dirasa ta ilimi, academic research, al-bahth al-ilmi, a gabatar da lacca ko a rubuta a rubuce a cikin risala jami'iyya, magister ko doctora ko makamantan haka, dangane da wani malami da littafin shi. Misali, gabana nan kaga wani littafi da Dr. Abdulaziz Shakir ya ainihin wato rubuta, al-imam ibn Khuzaima wa manhajuhu fi kitabihi sahih. Sannan kuma kaga ainihin wani shi ma wanda wani Dr. Zuhair Uthman Ali Nur ya rubuta, Ibn Adi wa manhajuhu fi kitabil kamil fi du'afa'ir rijal. Waɗannan littafan misalai ne kaɗai nake kawo mana. Ga wannan, al-imam Uthman ibn Sa'id ad-Darimi wa difa'uhu an aqidati as-salaf. Wato wannan kaga malami ne wanda ya rubuce rubuce, ar-radd 'ala al-jahmiyya, ar-radd 'ala fulan, ar-radd 'ala Abdulaziz al-Kinani da sauransu. To sai akai tsaya akai bincike dangane da tarihin shi da kuma irin yadda yayi aiki domin kai kariya zuwa ga aqida ta malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai. Al-Imam Yusuf ibn Abdul Hadi Al-Hanbali wa asaruhu fil fiqh al-Islami. Kage da rubuce-rubucen suke nau'i nau'i. Wani lokacin a dube shi ta bangaren littafin shi, wani lokacin a dube shi ta bangaren gudunmawar shi da ya afage kaza, wani lokacin a dube shi ta bangaren irin hidimar da ya don aiki kaza. Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi wa asaruhu fi ulum al-hadith. Kaga wannan. Sannan al-Imam Ibn Majah wa kitabuhu as-Sunan. Wannan malami mai suna Sheikh Muhammad Uthman, Sheikh Muhammad Abdul Rashid An-Nu'mani ya ainihi rubuta. Waɗannan misalai ne kawai na kawo mana. Zaka iya zama kai bincike dangane da tarihin Abubakar Gumi da littafin shi al-aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a, ka binciko bangarori na rayuwar shi, amma bari ka ji yadda ake tarihin mutane in kana so kai musu adalci. Shine sai ka fara da duban garin su, sannan ka dubi zamanin, sannan sai ka dubi yanayin masu sarautar da yanayin malaman da yanayin sauran kungiyoyi na addini da ke kewaye da garin da yanayin yadda sauran kungiyoyin addini suke da tasiri a wannan zamanin. Duk wanda baka yi haka ba ko, ina tabbatar maka ba za ka kai ga sakamako ingantacce dangane da tarihin shi. Shi yasa za ga wawaye da yawa daga cikin waɗanda suke kiran kansu ɗalibai, so da dama in suna jin irin yadda muke karatutuka da yadda muke gudanar da abubuwa a Zaria, shi kuma yana Kano ko yana Sokoto ko yana Katsina ko yana Bauchi, shi kawai abin da zai yi zargi zai yi conclusion zuwa ga ai ba haka ake wa'azi ba, saboda shi yana auna yaya yake. Da sai dubi Muhammadin al-Awwal ibn Adam al-Albani as-Salafi yana zaune a Zaria, yaya Zaria take, yaya ahli sunna suke a Zaria, yaya ƴan bid'a suke a Zaria, yaya sarautu da ƴan siyasa suke a Zaria, yaya ɗabi'un mutanen Zaria, ya ɗaliban ilimi suke a Zaria, to sai ya alakanta tarihi da rayuwa da da'awar Albani Muhammad al-Awwal akan haka, amma kawai sai duba sai ce ai ba haka ake kaza ba, ko kuma ai ba wannan ne ya kamata ai ba, ko kuma ai wannan abin ai ba ma haka bane. So ina yi muku wannan nasihar jama'a, dukkan ku daliban ilimi ne, saboda haka duk lokacin da zaka yi bincike game da wata shakhsiyya ko wasu shakhsiyat ko wata da'awa, to ka tsaya ka dubi garin tukuna, ka dubi tarihin shi, garin yaya yake a baya, yaya yake har zuwa zamanin wannan da zaka yi tarihi, yaya masu sarauta suke, yaya malaman suke, yaya kungiyoyin addini da dariku da mazhabobi suke, yaya nashadin ilimi, yaya rashin nashadin ilimi da sauran abubuwa, to sa'annan sai ka dira zuwa ga wannan. To ina son ku fahimta, yana daga cikin dalilin da yasa nace zan yi amfani da wannan littafi Tadwinus Sunna, saboda ya takaito duk abin da na ainihin tattauna a cikin wadancan kasusuwa da ne muqaddima ta ainihin karatun Sharhus Sunna din. Ya tattaro duk waɗannan abubuwan a takaice, zamu ji a cikin maganganun zaka ji inda zai yi maka tsokaci game da zamanin da al-Imam al-Baghawi ya rayu. To akwai abubuwan da ni kuma zan yi amfani da bincike na da ikon Allah in buɗa muku wasu abubuwa, amma ina masu faɗa muku da nuna muku waɗansu littafai da za ku je ku karanta waɗanda za su taimaka muku. An fahimta? Bari in ɗan yi wannan bayanin don ka fahimci muhimmancin wannan littafin tukuna, tare da cewa muna nan muna karanta littafin a wannan makarantar tamu. Wannan littafin asali littafai ne ko littafi ne guda ɗaya babba, ko kuma tun farko in ce maka darasi ne guda ɗaya aka baiwa shi wannan malami Professor Matar Zaharani, sai ya dubi wannan darasin akan koyar da ilimin sunna, shine sai kasafta shi kashi biyu. Kashin farko sai ya kasafta dangane da rubuta sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yaushe aka fara, wani kuma irin dauri abin ya dauka, wani irin salo, tun daga karnin zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama har karshen karni na tara, wanda daga wannan karni ne abubuwan da suka lalace aka gyara, wasu kuma suka zawo suka fara rugurgujewa, kuma har zuwa yanzu dai da malamai masu kwazo suke kokarin tado da su. To wannan littafin yana bayyana maka littafai na hadisai da tarihin mawallafansu da kuma bayanin su littafan, a daidai lokacin da littafin Ilmun Rijal shi kuma yana bayyana maka littafai na malamai masu riwaya hadisai, Kutubul Jarhi wa Ta'dil da Kutubul Rijal, tarihin masu littafan da manhajiyar da suka bi suka rubuta littafan, da kuma irin mu'akhazat, wani lokacin da zaka ga shi Professor Matar, domin ƙwararren malami ne tsarki ya tabbata ga Allah, ga kuma Allah ya wadata shi da natsuwa da kuma ainihin tsoron Allah. Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi, kuma Allah ya ƙara ɗaukaka darajar shi. Don haka a cikin ɗan abubuwan da malam ya rubuta, shi ma a takaice rubuta, zan yi amfani da wannan abin sai zama mani shine talkhisin nawa darussan da nace nayi, to sannan sai kuma in shigo muku da wasu abubuwa a matsayin ku ƴan uwana ɗaliban ilimi. Zamu ɗauki karatu tun daga shafi na 161 har zuwa ainihin shafi na 165 a hankali zamu yi wannan karatu. Malaiki Saniyan dirasatun mujazatun linamazija mimma ullifa fi hadha alqarn, yana magana ne akan karni na hudu, ina fata an gane. Sai yace ga takaitaccen bayani na nazarin da malamin yayi dangane da buga misalan irin littafan da aka rubuta a wannan karni na hudu. Daga Alhamza Sharh As-Sunna lil Hafiz al-Baghawi, sai a karni na biyar, na a karni na biyar, afwan a karni na biyar, sharh sunnah lil hafiz al baghawi al muallif mawallaf al littafi shine al imam al muhaddis al mufassir al faqih muhyi sunnah abu muhammad al husayn ibn mas'ud al farra al baghawi al maulud sanata 36 wa 400 hijriya wal mutawaffa sanata 16 و500 هجرية رحمه الله تعالى الإمام المحدث تندقوا لبين إلمين وانا كما تمسيح مصنصن شعبو بوان لم يكن نفيد الإمام أتكين إلمي الإمام أتكين إلمي شيني ما لمن ديكي أتي أغم authority نفات أنغاني ما لمن ديكي أتي أغم authority واتو ما لمي وان ديكي مجتهدي يالك a cikin fanni guda ko kuma a wasu fannoni wato hakika matsayin al-imam ya wuce ka kira shi da professor a wannan zamani ko da professor bai kai ka ce mishi al-imam ba in aka dubi equivalency na wannan kalmomin sai dai a karatun boko professor shine kat sai ya dan ƙara gaba a ce mishi emeritus professor to amma addinin musulunci in aka ce al-imam to ba wai imam ana magana karatun fiqhu shine limamin sallah azhar ko ana maganganun yan al'ada shine limamin daurin aure ko limamin suna ba wannan ake magana ba ko kun fahimta jama'a shi yasa ina so daliban ahlus sunna musamman anan Zaria da Kaduna da kuka dauko su dabi'u ku marmaza ku gyara babu ƙarya babu siyasa a cikin ilimin sunna kawai ku samu wani dan figagge kawai kuna ce mishi imam kuna sa shi kanshi na ƙara fadi wai yana jin shi yanzu kamar yadda ake cewa Imam al-Bukhari shi ma wai al-imam ne in dai maganar ilimi ce ba a fadin waɗannan kalmomin da ƙarya ko da zugugutawa Imam Az-Zahabi a cikin littafin shi Siru Alamin Nubala yayi ta yaban mutane waɗanda suka cancanta a yabe su kalmomin da ya rinka amfani da su na yabo ba kalmomi ne na zugunguta ba kalmomi ne na gaskiya yake fadi so haƙiƙan al'amari jama'a kowa ya nasu kun ga da haka aka bi aka lalata kalmar sheikh kowa yanzu sheikh ne kowa sheikh ne saboda haka sai zama kalmar ba ta da ma'ana har ya zama yanzu daga cikin kristoci ko kuma ƴan boko waɗanda ba su damu da mutunta addini ba sukan gaya wasu ustazai ƴan ƙanana kalmar sheikh to da haka aka wulakanta ita ma kalmar ustaz galibi yanzu in ka ji kristoci ko ainihin wato waɗanda suke dan boko sun ce maka ustaz kalma ce ta wulakanta ka kawai suka so su yi amfani da ita to ku ji tsoron Allah waɗannan kalmomi ne waɗanda asali na mutunci ne a musulunci domin har yanzu ban ji ƴan boko suna wasa da kalmar doctor ba ban ji ƴan boko suna wasa da kalmar professor ba hasali har kai ƙara ake senate an ji wani daga fara PhD har an ji abokan shi suna ce mai doctor shi kuma bai yi inkari ba rashin inkari sai a gabatar da shi a gaban manyan jami'a a kwabe shi mun ji ana ce maka Dr. Wani kuma kana yin shiru kana hausa o ka gama PhD ne dama sai a ja kunnan shi kuma ba nan ba ko sai an casa shi a wajen PhD sai ya ƙara shan bala'i wato ba za su yadda ai wasa da waɗannan academic titles ba waɗannan kambina su na ilimi amma ku dubi yadda aka wulakantar da kalmar ustaz yanzu da ka ji an ce mutum ustaz to wani wulakantaccen mai kula da addini ne a wurin su fa amma asalin kalmar ustaz wallahi ba ɗaya ne ma ba duka ne cikin malamai ma ake faɗa mishi al-ustaz ba sai wanda ya kai ya komo ya burunƙasa sai ka ji suna cewa al-ustaz al-isfirayini babban malami ustaz, na fata an gane. To haka nan kalma ash-sheikh ita kalma ce ita kuma wadda tana da alaka da yadda halittarka da gudun mawakka ta addini da shekarunka, ba kalma ce da ake wasa da ita ba. Amma yanzu kun ga ku duba ko na dan figaggen yaro ya tashi yana kada kai kamar jangwala gwada a wurin wa'azi shikenan kawai sai a ce mishi sheikh, sai nan kalmar ba ta da ma'ana. To haka kalmar al-imam, al-imam ita ma yanzu wannan kalma ana nan a hankali yana son a zuba mata da mutunci. Professor ya yi tasdirin tarihin nan na Imam al-Baghawi da cewa al-imam, sannan sai ya ce al-muhaddith, wato shi al-imam ne kuma al-muhaddith malamin hadisin ma shi jagora ne a ciki kwararre, sannan al-mufassir, sannan kwararre ne jagora ne a cikin tafsiri. Ga kanta meman tafsirin shi nan, tafsirun Baghawi ma'alimut tanzil, sannan al-faqih kuma malamin fiqh ne. Wannan littafin nashi na sharhu sunna shi kadai in bai rubuta sauran littafai irin su masabihus sunna, tafsir da sauran su ba ko, littafin sharhu sunna kawai ya isa a bashi waɗannan kambin, domin a cikin littafin sharhu sunna akwai tafsiri, akwai hadisai, akwai fiqhu, akwai ilmun rijal, akwai duk abin da ake bukata kamar yadda zamu zo mu ji. To a karkashin haka ya bashi waɗannan kambayi, muhyi sunna, miraye sunna. Wannan kuma lakabi ne kamar yadda al-imam as-subki yake fadi a cikin tabaqat, yace gaskiya an yi wa Baghawi waɗannan laqabba ne gaba ɗayan su kuma ya cancanta. Ana ce mishi rukunuddin, ana ce mishi muhyi sunna, ana ce mishi sheikhul islam, ana ce mishi al-imam. Duk waɗannan darajoji ne waɗanda an yi mishi su, an faɗe su kuma ya cancance su. Ita kalmar muhyi sunna, mafarki yayi bayan da ya gama rubuta littafin sharhu sunna ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ahayaita sunnati hayyaka Allah, ka raye sunnata Allah ya raya ka. Da ya fada wa almajiran shi bayanin wannan mafarki, shikenan sai suka rinka ce mishi muhyi sunna. Wasu kuma suna duban wannan aikin da ya a cikin littafin suna ce mishi sharihus sunna, ba ku ji so da dama wani lokacin ni kaina ina mishi kirari da haka sharihus sunna, don ba a samu wani littafi shi kadai da ya zama dakan daka shi kardaka tankadan bakin gado irin sharhus sunna a musulunci kaf kafin ya rubuta. Haka bayan rubutawa har yau littafi daya wanda ya biya wa kanshi abin didda ake bukata a ciki, sarki ya tabbata ga Allah. Ina fadin haka bana tsarkake kuma al-Imam al-Baghawi daga wasu abubuwa waɗanda dan adam za a ce ya gaza, amma wallahi abubuwan da za a ce Imam al-Baghawi ya gaza a cikin su ko, wallahi ba sai Imam al-Baghawi ba, kai ma dalibin hadisi zaka iya bada amsoshi akai don ka gane cewa dan abu biyu ne, ko dai irin gazawa ce wanda ba dan adam da ya wuce ta duk irin yadda ya kai ga cika, ko kuma me abubuwa ne na ijtihadi wanda kuma ba a zargin wani akan wani ya dar wani, ya ijtihadin inganta hadisi kaza, ya ijtihadin raunata hadisi kaza, binciken malam wane ya gano akasin haka, wannan ba a zargi, ya ijtihadin fatawa kaza ko istinbati ko istikhrajin wani hukunci na fiqh kaza, malam wane kuma sai ga wannan hukuncin ba shi ya dace ba, ba za a zargi Imam al-Baghawi ba, dan haka wannan ba zai zama abin kamawa ba. Naka gaskiya zan iya karfin hali in fada muku wannan magana don ni na gamsu da ita a zuciyata. A cikin littafin nan babu wani abu kab da ake zargin Imam al-Baghawi wanda ya aikata shi wanda za a ce na san zuciya ne ko kuma na karkata ne zuwa ga wani abu na ra'ayi. Duk abin da zaka gani wanda za a ce wannan abu ne wanda yake mu'akhaz alai, an yi guruko an kama shi akai ana ganin ba a yadda ba, dayan waɗancan biyu ne, ko dai kuskure ne na dan adam, ko kuma abu ne wanda ya nashi anijtihad, anijtihadi. Allah ya sa kun fahimci wannan magana da kyau. to kun ji dalilin da yasa ake ce mishi Muhyi Sunna. Abu Muhammad, baban Muhammad, ya sanya wa dan shi na fari sunan kakan shi ne, sunan kakan shi Muhammad, da ya haifi da zai sanya mai Muhammad, da haka ake ce mishi baban Muhammad. Hussein dan Mas'ud dan Muhammad, ina fata an gane, Abu Muhammadin Al-Hussein ibn Mas'ud, anan bai kawo sunan kakan shi ba, amma sunan kakan shi Muhammad, sunan babban dan shi Muhammad, dan haka Abu Muhammadin Al-Hussein ibn Mas'udin Al-Farra. To wani ikon Allah sai wani abu ya faru akasin al'ada. A al'ada ana sanya wa Hassan babba ne, Hussein kuma karami ko? To shi kuma shine babba, yana da kani Hassan, kuma ba tagwaye bane. Haka abin ya faru. Kanin shi ne babban almajirin shi, wanda shi ya ci gaba da yada wannan da'awa bayan rasuwa al-Imam al-Baghawi. Ya rayu bayan rasuwa al-Imam al-Baghawi wajen shekaru 18, sannan shi kuma Allah ya dauki ran shi. Shi ma malamin hadisi, Allah ya gafarta musu. Al-Farra, ana ce mishi Al-Farra mai buzu, yana sana'ar buzu, kuma ana ce mishi Ibn al-Farra, malam dan mai buzu, saboda sana'ar mahaifin shi ce. To wanne ne daidai daga cikin malamai suka ce daidai ne? Shine Al-Farra, saboda ya iya sana'ar kafe buzu da gyara buzu, kuma shine Ibn al-Farra, saboda mahaifin shi ya iya wannan sana'a. Al-Baghawi, mutumin garin Bagh ko Baghshur. Baghshur ko Baghawi, ai ko Bagh, duk sunan garin ne. Wannan garin yana tsakanin wajejen Harra, Harra kuma tana cikin Afghanistan a yanzu, don haka Baghawi mutumin kasar Afghanistan ne a tsarin duniyar yau. Kamar yadda na faɗi a cikin muqaddimata, abinda ban gama tantancewa ba, shin Baghawi yana daga cikin Larabawan Harra ne, ko kuwa yana daga cikin ƴan kabilun Afghanistan ne manya, shine Pashtun? Wallahu ta'ala a'lam. المولود سنة 36 و400 هجرية ان هيفيش هجرانا دا تاريخ دودا 36 والمتوفى سنة 16 و500 هجرية يا رسو هجرانا دا شكرا تاريبير دا شاشدا كل سافا قدر يا شكرا 80 daidai ya yi shekara 80 daidai. Kun ji yadda malaman hadisi Allah yake albarkatan rayuwar su ya raya su. Sannan yau shekara shi 919 da rasuwa, shekara shi 919 da rasuwa, rahimahullahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ji dan shi. Kamar yadda na faɗi, za mu yi takaitaccen tarihin shi. Kun ji Baghawi kenan a takaitaccen tarihin shi. Ta wani bangaren, idan ka dubi Baghawi dangane da abin da ya shafi ɗabi'un shi, zan so in ɗan karanto mana kaɗan daga wasu maganganu waɗanda su Malam Zuhairi Shawish da Malam Shu'aib ibn al-Arnaut suka ainihin gabatar dangane da abin da ya shafi ɗabi'un shi. An dai siffanta shi da cewa mutum ne masani a fannoni daban-daban, mutum ne wanda yake da kaifin basira da gaggawar rusko abu daga nesa, sannan yana da bayani a bakin shi, mana in ya bayyana maka abu kana iya fahimta shi da sauƙi. Yana iya halarto da bayanin fatoyin mazhabobi daban-daban a wuri guda tare da dalilansu, ba tare da ya yi ta'assubanci zuwa ga hatta mazhabin da ya renu ya tashi a cikin shi ba na Shafi'iyya, kuma ba tare da ya nuna wata kiyayya ga wata mazhaba ko makamantan haka ba. Daga cikin ɗabi'un shi, yana da kwaɗayin yaɗa Qur'ani da Sunna a bisa manhaji na malaman farko, kuma Sunna ɗin ingantacciya. Sannan yana da aqida ne kadai irin aqidar malaman farko a wajen al-asma'u wa sifat. Wannan yana daga cikin bambancin littafin Sharh Sunna daga cikin dukkanin littafai da aka yi sharhi na hadisai, har Fathul Bari, har sharhin Bukhari na Umdatul Qari, dana al-Karmani da Ibn Battal da duk wani sharhi da zaka kira na ainihin Sahih al-Bukhari wanda dalilin haka ne malam Abdullah ibn al-Ghunayman ya zauna yayi wa kitabut tauhidin sharhi saboda ganin an zalunci littafin ta wajen rashin samun mishi da sharhi a bisa yadda mai littafin ya rubuta dan haka shi malam Ghunayman yace yana fatan a samu wani malami wanda ya kama da irin Imam al-Bukhari ya sharhi wannan littafin domin Bukhari a wajen aqida salafi ne Bukhari a wajen manhaji da mazhabi salafi ne to galibin waɗanda suka yi sharhin imma Shafi'i imma Hanafi imma Maliki galibi su ne suka yi sharhin nan sai kuma waɗanda suke dangantuwa zuwa ga Hanabila in nace Shafi'i ina nufin Ibn Hajar duk da bai da ta'assubanci da mazhabin nashi in nace Maliki ina nufin Ibn Battal in nace Hanafi ina nufin Badruddin al-Aini in nace Hanbali ina nufin al-Imam Ibn Rajab waɗannan duk sun yi sahih al-Bukhari sharhi amma an ka cire sharhin Ibn Rajab daga cikin waɗannan dukkanin su suna da aqida ne ta ta'awilin al-asma wa sifat to kaga daga nan za ku gane littafin al-Imam al-Baghawi na daga cikin bambancin da ya sha da sauran littafai shine a wajen aqida shi marubucin littafin yana da aqidar al-asma wa sifat ne dan haka ayoyin al-asma wa sifat da suka zo cikin littafin ba su sha wahala ba ko kadan menene manhaji da mazhabar da malaman farko suke fassara ayoyin al-asma'u wa sifat shine su karanta ayoyin su fassara su su fitar da ma'ana ayoyin amma sai su fawwala kaifiyar wannan siffa din ga Allah dan haka malaman salaf da ƴan salafiya suna tafwidi ne wajen kaifiya amma ba sa tafwidi wajen ma'ana daga haka ce ar-rahman al-arshi stawa za su karanta ayar ba sa jin nauyi ko kadan don qur'ani za su fassara ko kadan ba sa kin fassara sai ce Allah mai rahama ya daidaitu saman al-arshi yadullahi fawqa aidihim hannun Allah a saman hannunsu waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo shi da mala'iku sahu sahu yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala minas sama'i as-sabi'a ila as-sama'i ad-dunya kull layla hina yabqa thuluth al-layl al-akhir ubangijinmu na sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta duniya lokacin da 1 bisa 3 na dare ya rage a kowane dare to kun ga malaman salaf suna yin haka ina son ku san wannan jama'a don in baka san wannan a yadda nake bayani ba in ka tafi fatul bari zai ruda ka saboda Ibn Hajar zai ce maka malaman salaf suna tafwidi game da ayoyin sifat ba haka bane so Ibn Hajar ba za a amintu da nakali da yake yi dangane da abubuwan da ya shafi aqida ta malaman salaf ba naka waɗanda ba sa zuwa karatutuka na sharhu sunna da waɗanda ba sa zuwa muqaddima da nake na tafsirin hilali to Allah ne musu nasiha su yi kokari su samu wannan domin na dibo nau'in littafai guda biyu ne na sanya su tahta naqad al-ilmi hawla al-ayat wa hadith as-sifat littafan tafsirai nake ta naqadin su jama'a har yau banci 1 bisa 3 ba ma dangane da wannan tafsirin na Qurtubi wannan tafsirin na Shaukani wannan tafsirin na Ibn Jarir wannan tafsirin Sabuni wannan tafsirin Al-Wahidi wannan shin ana iya dogaro da wannan a wajen al-asma wa sifat dan karkaji muna tayaba wa tafsirin Qurtubi a babin fiqh sai kai dalibin ilimi sai ka je ka rudu ka ce ai wannan mai tafsirin ahli sunna ne salafi a'a ash'ari ne jalt karkaji muna yabawa ainihin wato tafsirin Shaukani to muna yabawa ne minan nahiya al-fiqhiyya da kuma kokarin kawo riwayoyi da yake da kuma jam'i a karkashin ayoyi amma an samu hafawat dangane da abubuwan da suka shafi ash'ariyanci da sauransu to kun ga anan dole ne a matsayinka na dalibin ilimi ka san wannan don kar ka rudu da wata yabawa da muke a wata nahiya shikenan wannan ta rude ka cewa yabawa ce alal umum la to haka littafin sharhi littafin sharhin sahih muslim na al-imam sharhin nawawi na al-imam nawawi da sauran littafan sharhohi da yawa ba abiban dogaro bane don cewa suke malaman salaf suna tafwidin ma'ana wai malaman salafin suka zo sai su ce Allah shi yafi sani game da wannan ma'ana ba haka malaman salaf suke ba hadha at-tafsir al-khati' li aqwal a'immatis salaf hawla al-ayat wal-ahadith allati tatahaddath 'an sifat wannan kuskure ne malaman salaf suna karanta ayoyin suna fassara su kun ga ce muku da nake suna fassara su saboda anan kasar yan bid'a an aka ja ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa sai ce ban fada ba kuma bazan fada ba alaran ma mu ci gaba shine yayi tafwidin hatta fassara kenan to wannan bid'a ce amma Allah ya daidaitu mai rahama a saman al-arshi kun ji fassara to sai kuma fitar da ma'ana malaman salaf suke sai su ce wannan aya dalili ce akan cewa Allah a sama yake suna fitowa karara suna fadin haka babu wani daga cikin malaman salaf da za a ce ya kauce daga kan wannan ka'idar a'a suna fitowa karara su ce wannan aya tana nuna Allah a sama yake wannan hadisin yana tabbatar da cewa Allah a sama yake kuma yana sauka ƙarshen kowane dare wannan aya tana nuna Allah zai zo wannan hadisi yana nuna Allah yana da yatsu wannan hadisi yana nuna Allah yana da kafa waccan aya tana nuna Allah yana da idanu duk wannan shine fitar da ma'ana to amma yaya idanun Allah yaya kafa Allah yaya hannayen Allah to kai shi ya kenan sai su ce sun fawwala wannan sun yi tafwidi zuwa ga Allah me yasa saboda Allah bai bayyana kenan ashe malaman salaf suna fadi ne kamar yadda Allah ya fadi ba su ragewa ba kuma su karawa to al-Imam al-Baghawi aqidar shi kenan a wajen al-asma wa sifat to kun ga barin ga muku wani abu na rantsa da Allah ko duk mutumin da aqidar shi ta gyaru wajen al-asma wa sifat ko to ka sakankanci jiki game da fiqhin shi da ijtihadin shi da takhrijin shi insha Allah amma wallahi duk mutumin da ya samu matsala wajen al-asma wa sifat ko musamman wanda zai fito yana nuna kiyayya ga malaman salaf irin su Zamakhshari irin su Sabuni ha wallahi kai hankali game da fiqhu da hadisan da waɗannan ke kawowa amma mutanen da suka samu kansu akan kuskure kamar su Ibn Hajar da Nawawi waɗannan ba a kyamatar da kai komai game da fiqhun su da takhrijin su da bayani dangane da hadisi domin ba su da san zuciya amma kaga Zamakhshari sahibu hawa Zamakhshari sahibu bid'a mubtadi'un huwa sahibu kitabul kashaf Ar-Razi sahibu bid'atin wa hawa wa mubtadi'in wa mubtadi'un Razi dan bid'a ne mai at-tafsir al-kabir saboda haka tafsirin shi ba za mu iya recommending din shi ga duk dalibin ilimi ba haka nan Zamakhshari to kun ga dole ne a san waɗannan abubuwa jama'a kuna fahimtar wannan da kyau to haka Sabuni ya je yayi sharhin Bukhari a cikin mujalladi 5 ko 6 wannan sharhin na Sabuni yana daga cikin sharhohi mafiya hadari Sabuni sahibu bid'a na'am Sabuni sahibu bid'a dan bid'a ne kware da gaske a wani dan littafi nan da na zakulo shi dazu ina zuwa ga kun gan shi jama'a tambihatun hamma ala ma katabahu Sheikh Muhammad Ali As-Sabuni fi sifatillahi azza wa jal بقلم فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وانا اللي تعرف عبد الله يسعى نكا عمكو شبا انتبقى عمكو شبا تنا نكي مغانا صابون صبودا تاكي كتني بن باز يربو تاش دا جميل زينين يتنبيهات هامة ala safatu tafasir da jamili zai ne kai ƙara sabo ni wurin bin baz akai mishi nasiha dangane da yadda yake gutsutsure ayoyi da hadisan sifa da yadda yake ta'awilin su daga ƙarshe sai ta kai sabo ni ya fito da mai ta shi karara yayi rubutu a cikin mujalla ya fitar da raddojin shi ga malaman salaf da raddojin shi ga duk abinda yake ka'idoji ne dangane da aqida salafiya to gashi nan bin baz ya ainihin wato yi imla'in wannan aka rubuta shi daga ina fatan ku samu wannan littafin jama'a ayi photo start din shi kowa ya mallake shi ka adana shi zai maka amfani karka dogara cewa akwai a makarantar nan dan haka ka je ka watsar da shi a in ka karanta ka je ka adana shi nan da shekara 30 ka zama malami maganar za ta sake tasowa saboda wata rana mai yiwa ka gamsu da wannan maganar da muka yi akan sabo ni zaka je kana tafsiri zaka fadi wani dan brother ko wani ikhwani ko wani ahli sunna mashirmanci wanda bai bincike ba sai ji a sabo nin kake suka saboda tafsir din bayan tafsiri ne na ahli sunna a sai maka sabo ni sabo ni zindiki ne wanda yake suka sunna da ahli sunna yake cin mutuncin malaman sunna nan ta kai kat ne bin ba zai dan taba shi haka ba da haka ba da an bar shi ne waɗanda suke tare da shi ma su ta wasan kura da shi su Jamilu Zainu haka duk abin da ya shafi ahli sunna duk abin da ahli sunna suke sai yayi suka akai ya lura ahli sunna sun karkata akan kaza kawai shikenan yazo rubuta littafi ya ta zage-zage akan maganar sallar tarawih ko abin nan raka'a 11 yana ta bakaken maganganu a wannan salafi ne a zamanin ne ya ruwaito hadisi babu to da wa kake fada da annabi din da Aisha tace matar shi ce daliban shi ce almajirar shi ce daki ɗaya suke kwana tace yana yin raka'a 11 ko a Ramadan ko ba Ramadan ba to me ne laifin wani wanda ya dauki raka'a 11 yane kai ka ce ka gamsu da 20 amma an ce maka hadisin raka'a 20 da ifi ne sai ka zo ka nuna kai baka yadda ba ifi bane da dalilanka sai kuma kai ka nuna cewa kai ka karkata akan yin raka'a 20 saboda kai kana ganin ga dalilanka hadisin raka'a 20 ya inganta amma kuma to me ya kai sai kai bakaken maganganu ga waɗanda suke aiki da 11 din sai zama bakin kullun da sabo ne yake da shi dan haka gaskiya saboda Allah littafin safotu tafasir littafi ne da malamai ya kamata su dogara da shi in za su tato wani abu amma wallahi in baka da ilimin tacewa ko to ka fitar da shi daga maktabarka shine alheri ya kamata kowa ya san wannan mudawo kan al-Imam al-Baghawi mutum ne wanda wa ya'tamidu madhhab as-salaf yanzu za ku dan saurara ne ka dan sai ku dan rufe littafin ku dan saurare ni ina karanto muku wasu maganganu ne wa ya'tamidu madhhab as-salaf fi sifati wal mu'taqad wajen ayoyi wajen sifofin Allah da aqida to aqida shi ta yi daidai da ta salaf wa huwa dhuwar'in mashhur mutum ne mai tsantseni kuma ya shahara akan tsantsenin ba tsantseni na dabi'a ba ya ga kwataye ta amai ba wannan tsantsenin ake magana ba tsantseni daga abubuwan da suke shubuha ne ko haramun ne tsantseni daga abin da zai taba mutuncin shi ko martabar shi wastihanatin bi muta'id dunya wa zakharifiha sannan duk wani abu na jin dadin duniya da kyalekyalen duniya ya shahara akan wannan abin bai da wata daraja a wurin shi wa tarafu'in an iltimasiha sannan bai damu da daga kai don neman duniya ba la yulqi darsa illa ala tahara duk sanda zai karanta to yana da alwala yana da tsarki wa yalbasu ma tayassara lahu min as-siyar irin tufafin da ya saukaka shi yake sawa to kun ji tarbiya ta malaman salaf haka in ka ce zaka bi manhajin salaf cewa wai wannan riga kai darasi da ita ko ka fita wa'azin kasa da ita ba za ka sake yin wa'azi da ita ba wannan bid'a ce irin taka da takalluf ina kake da kudin da zaka haka a matsayin ka na malami sarki ne kai a ce mai wa'azi wai har alfahari daliban shi suke wai duk inda za a je wa'azi in wa'azin kasa za a je su biyar in zai hau minbari wai da kowace riga daban kuma har abada wai ba za a sake ganin shi da wannan rigar ba ina yake samu kudin dinka waɗannan rigunan, sannan su waɗancan tsofaffin rigunan da in yi mata sawa daya ba zai sake sawa ba, yaya yake yin disposing dinta? Ina yake yan gwanjo yake kira yake sayawa ko ɗaliban shi yake rabawa? Wallahi jama'a, wannan musiba ce da ta samu mutane a zamanin. Kun ga abin da ya kamata a kashe rayuwa akai ba shi ake ba. Me wa'azi ba zai fito wa'azi ba sai ya sa irin waɗannan abubuwa. So ku tsaya ku lura da waɗannan jama'a. Wannan abin da ya sa na tsananta maganganu akai, ko na lura ɗaliban sun zama wawaye, ba su da kwakwale su ma. In haka za a tafi wurin wa'azi, waɗannan malamai sun ɗibi kafta-kafta riguna na sarakuna da 'yan siyasa sun sa, wai sai ka ga 'yan ɗalibai ƙananan ustazai su ma wai kowa ya je ya ciyo rikicin riga ta 30,000. Saboda haka ba zai iya shiga layi kaza a kasuwa ba, ya rufe wayar shi kaza saboda ana bin shi 60,000 ya ɗibo riguna can a kasuwa. Jama'a wallahi ku tsaya, wannan ba tarbiya ba ce. Ba tarbiya ba ce wallahi. Kar ku saka kanku a ciki. Ka duba malamin da ya kai ya rubuta littattafai irin wannan jama'a. Dan yanzu abinda galibi mutanen ke cewa, hujjar da naje suna kawowa, ai in baka sa irin waɗannan rigunan ba, ai 'yan boko da 'yan siyasa za su wulakanta ka. Ai a zamanin bagawi ma haka ne. Zamanin 'yan boko da 'yan siyasa suke damawa, amma shi aka ce me? Ya kasance wayal basu mata yassara lahu min as-siyaf. Tufafin da ya sauƙaƙa shi yake sawa. Wannan shine misalin Hutu Abdulrahman da nake muku, kifin Abdulrahman ibn Abi Hatim Razi, da shi da abokin shi wani Bashira zai sun tafi za su je makaranta, sai suka ga kifi ya ba su sha'awa. Da suka dawo sai suka tsaya suka sai kifi. Da suka zo gida sai suka baza kifi. Assignment da nazari ya hana su ba su soye kifi ba. Kashe gari kifi. To yanzu dai bari mun ga wata mata na soye dankali a can, in za mu wuce za mu kai mata kifin nan. Ta soya mana mun da mu karba. Saboda kula da sha'anin karatu sun ma manta da kifin, sai da suka dawo. Me Abdulrahman ya faɗa wa wannan abokin karatun shi mutumin Shiraz, wannan ba Irani. Sai ya ce mishi, kai mu ci kifin nan ɗanye kawai, kada kifin nan ya lalace, mi asara kuɗin. To wannan kifin sai ya aje tarihi a wurin malaman hadisi, shi ne sai ake cewa Hutu Abdulrahman, kifin Abdulrahman. Wato kar ka sake saboda wani abu na abinci ko sutura ko wani biki ko wani shagali ya shagaltar da kai game da karatu. Yanzu za mu zo mu ji game da al-Imam al-Baghawi, wayar da bil qalil min az-zad. Duk abin da ya samu dan kadan na guzuri na abinci sai ya ci. La yashghaluhu an al-ilmi shay'un min matalib ad-dunya. Wani abu na neman duniya baya shagaltar da shi game da ilimi. Wannan maganganun jama'a ni fa da ku nake, don shi al-Imam al-Baghawi ya riga ya wuce. Ina nufin da ku ne mu dauki wannan tarbiyyar, kar mu sake wasu harayaniya na duniya. Ayyo ana daura auren kanina, ina zan to wurin karatu, yo aini ne kaza na daliman liman kai da zakai Fatiha da Alam Nashra kafa 11 ka karbo mishi auren, shikenan kawai kai ka tafi karatu ka bar liman yaje ta hayaniyar su. Duk wannan rudanin daurin aure da suka saka ku a ciki ko alama ce ta mutuwar kwakwale. Malaman salaf ba wani gayyata daurin aure, ba inda zaka ruwaito mana ƙarya ne cewa wani ya tashi ya ce jama'a ina gayyata ku daurin aure na a duri kaza, babu wannan abun, ba shi cikin harkar su. Duk inda aka taru ko wata munasaba anan sai a daura aure kawai sai a tafi. Amma mu sai an sa rana, sai an sa venue, sai an buga kati, sai an je da motoci, sai an yi karo da mashina, sai wasu sun karye, sai an yi anko, sai an yi kaza. Duka kuma wai a ce wai idan 'yan duniya suna bata wannan zamanin, suna bata lokacinsu, suna bata dukiya akan haka, wai mu ma ɗaliban ilimi za a ɗaura mana aure sai an yi haka? Wai mu ma ɗaliban ilimi za a yi sai an yi duk irin waɗannan abubuwan? Wallahi ku yi ƙoƙari ku fahimci wani abu. Waɗannan malaman su bagawi fa ba sun rayu zamanin sahabbai bane, ba sun rayu cikin mala'iku bane, sun rayu cikin mutane ne waɗanda yake kazamai wajen aƙida, kazamai wajen komai,
suna halatta kafirci, suna halatta zina, suna halatta luwadi, suna shan giya, suna kashe malamai, suna iskanci, duk abin da ka sani suna yi a bayyane ne, suna cin amanar musulunci. A zamanin ne su Imam al-Bagawi suka tsuro a cikin su, ba su ta'asiranci da komai ba, sai suka koma gefe guda suka dubi mu ahlus sunna ne yayi kamata mu. Amma yanzu kana ahlus sunna, duk wannan rudanin nasu kuma ka shiga. Ha ai ƴan uwana ne, ha to ai kanwata ce za a aurar, to ai tunda baban bayi da rai, to ai mu ne masu bada aure. Ƙarya ne, in kai ne mai bada aure ko, wallahi da gaske sai ka nuna sunna anan, ba kai ke da wuka da nama ba kenan. Sai ka ce kai in mun yi sallah azhar a masallacin mu za a daura aure, in kuka makara za mu watse. Ana sallama kun gama tasbihi, ina ango, ina kaza, eh to ko ku watse ku tafi, sai ran da suka ga dama su zo, ku ce ba African time ko ahlus sunna ne, ko kuma ku daura auren, suna zuwa sun yi fakin a ce an daura aure, ku zo ku dauki mata ku an jima ku kai tafi ka kawo karabu da sakar karo. Amma kana dalibin ilimi za su mai da kai dan iska, wallahi alazim jama'a, Allah ina ga muku ko ba karamin damage wannan abun yake mana ba. Shi wannan lokacin da za su bata maka a tafi daurin aure tudun wada tudun jikun saban gari, ka je ka zauna a gindin kwata kato kana shan warin kwata ko, asara kake wa kanka, asara kake wa da'awa ahlus sunna baka sani ba. Don wannan lokacin ne za ka zauna ka karanta littafi kaza, wannan lokacin ne zaka zauna ka koyi kaida kaza, sai kaje ka zauna a gaban kwata baka jin abin da ake cewa, ko san kira baka jin mure shi, baka jin lasifika, kawai shikenan kayo kwana, a'a ko kuma kawai dalibai su zo su mai da kai dan koda kai ne malami, duk wanda zai aure yana son ka je wurin, saboda mai a ce har mallam wani ma ya je, a je ta daukan ka hoto kamar ango. So duk wannan ko yana daga cikin mutuwar kwakwale da al-Imam al-Bagawi ya kuka da ta samu ahlus sunna. Yace ahlus sunna lokacin kwakwalansu sai suka yi knock, so ba sa tunanin me ya dace, yan bid'a su kuma kwakwalansu sai suka rayu da raye bid'a. Duk za ku ji a cikin karatu insha Allah. Dan haka kun ji yana sanya tufafin da ya saukaka, yana yarda da ya gamsu da duk abin da yasa, baya yarda wata harkar duniya ta shagaltar da shi game da harkar ilimi au shu'unul haya ko kuma wani abu na rayuwa. Za a tafi cefa ne, ha matarka ta ce da ba yi da lafiya, ha za a je makaranta, ha shikenan yanzu kuma to fa mishi kulwal lahu da falaki da nazu kawai shikenan, sauki ne Allah ne mai wanka da ruwan sanyi, samu magani first aid ki bashi, yanzu muna da karatu, yanzu muna da da'awa, yanzu muna da kaza. Sai a ce a to dana bai da lafiya, saboda Allah, sai ya je kawo wasu nusus al'amma. Yanzu ana maganar nusus ne al-khassa, hidima in ta zo ta ilimi yanzu ana dauko nusus khassa ne. Wa huwa radiyul khalq samahun nafs, mutum ne wanda yake baya kullatan mutane, baya da zafin zuciya, azibu shama'il, yana da kyawawan dabi'u, husnun niyya, yana da kyakkyawan niyya, sannan sadiqut tawiyya, duk abin da yake fadi da bakin shi haka ya kudurce a cikin zuciyar shi. Wa qad zahara atharu zalika kullihi fi ma khallafahu min ta'alif mutanawwi'a, kunga duk wadannan dabi'un nashi ko, sai suka bayyana a cikin littafan nan nashi, wadannan daban-daban da ya rubuta a tafsiri hadisi da aqida da fiqh, asna alaiha alulama, malamai suka yabi wadannan littafai, fatalaqatha al-ummah bilqabul, kuma al-ummah musulunci sai karbi waɗannan littafai gam da gam. Mu dawo cikin karatun mu cikin tadwinus sunna, wanda akan haka muke gini. Jama'a yanzu dai kun ji al-Imam al-Bagawi ko, to ya kamata kamar yadda na gabatar muku da ka'idar tarihi na tarihi na shakhsi, ya kamata mu san wanne zamani ne ya rayu ko, to ku yi hakuri zai zo a cikin isharar da zai mana wanda professor zai dauko, zamu ji ni zan ƙara muku sharhi akan haka. Mawdu'ul kitab, akan menene ya rubuta littafin sharhu sunna, ma'anar wannan shine littafin sharhu sunna littafin tafsiri ne ko littafin hadisi ne ko littafin fiqh ne ko littafin larabci ne ko littafin tarihi. Afsaha an zalika mu'allifuhu fi muqaddimati, shi mai littafin ya fito karara ya bayyana abin da littafin yake tattare da shi. Fa qala, yace amma ba'd, to bayan haka, fa hadha kitabun fi sharhi sunnah
wannan littafi ne game da sharhu sunna ya tadammanu insha Allah kaseeran min ulum al ahadith in Allah ya so littafin ya tattaro da yawa daga cikin ilmomi kuji ba ilmin hadisi ba kawai ilmomin hadisi wa fawaid al akhbar da kuma fa'idoji na ainihin wato hadisai al marwiya an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadanda aka ruwaito daga manzon Allah min halli mushkilha na warware dukkan mashakil mushkilul hadis an fahimta wannan hadisi ba mu fahimci ma'anar shi ba wannan hadisi mun fahimci ma'anar shi amma a zahiri yana karo da wancan imam al-bagawi zai maka aikin warware irin wannan da nuna maka ka'idar wa tafsir gharibiha da kuma fassarar gharib hadisai wadanda ake samun kalmomin da ba a saba jin su ba a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam wa bayani ahkamiha da kuma bayani hukuncen hukuncen su yatarattabu alaihi min al-fiqh wa ikhtilaf al-ulama jumalun la yastaghni an ma'rifatiha al-marju'u ilayhi fi al-ahkam wannan littafin zai dauko bayanan fiqh da kuma magana akan sabanin malamai jumilloli masu yawa wanda di ya zama makomar mutane ce game da hukunce-hukunce to ba zai wadatu daga sanin wannan ba in ya zama mutanen anguwarku ko mutanen garinku ko mutanen ƙauyenku ko ɗalibanka sun dogara da kai wajen sanin hukunce-hukunce ko to kana buƙatar sharhu sunna to ku duba jama'a kenan yanzu su wane ne aula da su koyi karatun sharhu sunna in ba mu ɗaliban ilimi ba mutanen gari mu ne aula ma'ana ku ji wannan magana da yake cewa يترتب عليه من الفقه littafin yana dauke da fiqh dalla dalla daya bayan daya wa ikhtilaf al ulama littafin na dauke da bayanin ra'ayoyin malamai daban-daban jumalun jumilla na fiqh da jumilla na bayanin sabanin malamai la yastaghni an ma'rifatiha al marju'u ilayhi fil ahkam mutumin didda ya zama makomar mutane ne wajen sanin hukunce hukunce to bai wadatu daga littafin ba bai fi karfin littafin ba yana da bukata wal muawwalu alaihi fi dinil islam mutumin didda ya zama shine madogarar mutane ha a wajen addinin musulunci kai ne shugaban su kai ne shugaban kungiyar izala kai ne shugaban ahbabu kai ne shugaban fitiyanu kai ne shugaban kaza a addinin musulunci kana bukata wannan kai ne malami kai ne alkali kai ne mai fatawa a waya kai ne mai rubuta ma ƴan mata text ranar juma'a kana buƙatar duka duka ya kamata kowa ya san da shi imam al-bagawi yake kowa daga cikin masu magana addini shugabancin addini jagorancin ilimi karantawa masu fatawar radio masu fatawa internet masu kaza kai aka mayar da kai kai ne al-marji al-dini kai aka mayar da kai kai ne al-muawwal fi din la tastaghni an hadha al-kitab to sannan ku dubo ina wannan takaddar nan da muka kawo wadda take dauke da tsarin ainihin wato abin nan dawabit an fahimta dawabit ba shi ne dawabit dawabit Imam al-Bagawi ya kawo su anan ba sai kun rubuta ba wannan duk suna rubuce ku tambayi waɗanda kullun suke zuwa karatun sai su ba ku photo study yanzu ka tsaya ka fahimta ne kawai ga wasu ka'idoji waɗanda suke guda takwas waɗanda waɗannan ka'idojin ka yi kokari ka san su ka iya aiki da su to a ƙarƙashin su ne ko wasu daga cikin su ko dukan su ake fassara hadisi ya zama fassara ingantacciya a nan ne na tsaya ne bayani akan cewa wannan yana daga mu hanyar da muke dogaro da ita kullun sai a ce wai me yasa shi albani digga abinda malamai suka faɗi na garin nan game da hadisi shi kuma in yazo sai ya ce kaza albani ba zai iya wakiltar su ya bayyana me nasu dalilin ba amma shi albani ga namu dalilan mu ga irin khutuwat ga irin qawaid ga irin dawabit da muke bi ga hanyoyin da muke bi wajen fassara hadisi na farko al-dhabit al-awwal fahmu sunna fi daw'il qur'an diyar da zaka fahimci sunna ko
to kai kokari ka fahimce ta a bisa hasken alquran shine karka sake ka fahimci sunna ta wuce malam ku saurara daga rubutu yanzu lokaci ne na saurare na raba muku abubuwan ne akwai saurare akwai abin nan ku tsaya ku saurari waɗannan abubuwan ku fahimce su tukuna in ka sake ka fahimci wani abu a cikin wata sunna ingantacciya amma yi karo da qur'ani ko to akwai matsala baka bi wannan ka'ida ba dan haka duk abin da zaka fahimta a sunna kada yayi karo da qur'ani in yi karo da qur'ani to ɗayan abu biyu ya faru ko dai ba sunna bace kenan tun farko ma ba hadisi bane to me bambancin hadisi da sunna ke hadisi shine magana annabi sallallahu alaihi wa sallama da tazo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a aiki ko magana ko tabbatarwa to in ya tabbata to sakon da yake dauke da shi shine sunna to in bai tabbata ba fa to sakon da yake da shi ba sunna bane sunan shi kawai hadisi da'if saboda haka ashe lokacin da muke cewa zamu aiki da qur'ani da sunna abin da muke cewa zamu aiki da alqur'ani da hadisi ingantacce ingantacce hadisi shake kira sunna sakon da ke ciki wanda bai inganta ba a kiran shi sunna to sannan wannan sunna kuma kafin kai aiki da ita sai ka bincika waɗannan sunnoni ne na annabi a ƙarƙashin wannan babin sai kaga a annabi sallallahu alaihi wa sallam an ya tashi sallah yana runguma hannun shi a kirji sai ya rungumo waɗannan yatsu to wannan qabdu kenan to wannan ta zo a cikin hadisi kuma hadisin ya inganta dan haka kenan wannan ya tabbata sunna to sannan kuma wudu dorawa wannan ma ya zo a cikin hadisi kuma hadisin ya inganta to wannan ma sunna ce to yanzu kuskure ne kullun ka zo sallah ka rinka yin qabdu to ai sunna ce sai a ce eh amma ba ita ce shari'a annabi ba kuma to mecece shari'a annabi kuma kenan to shari'a annabi ita ce wata ranka yi qabdu wata ranka yi wudu to duk abin da aka samu annabi yana nawa'awa kun ji daya yana nawa'awa ko to in ka rike guda daya ko to baka sunna baka bi shari'a annabi ba afwan saboda haka ku fahimta baka bi shari'a annabi ba sannan akwai sunnatu tark wani lokacin annabi yana sallar walaha yayi tai kuma lokacin ya dauke daina yi to in ya zama gaba ɗayan ka baka sallar walaha to ka saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam in kuma ka dauki sallar walaha kullun sai kai sallar walaha a har abada to ka saba wa shari'a annabi saboda ba haka annabi yake ba to kun ga anan to nan ne gaskiyar salafiyanci yake fitowa to ina son ka gane in dai baka fahimci salafiyanci a haka ba kana fahimta kawai salafiyanci aiki da hadisi to kai kuskure a sai in ya inganta ya zama sunna an bincika an ga cewa wannan sunnar ga wata kuma launi da annabi yake to wannan karan kai wannan launin wannan karan kai waccan launin wannan karan kai waccan launin wannan karan kai wannan launin dan haka a karatun qur'ani wata ranka ce maliki wata ranka ce maliki me yasa saboda haka annabi yake idan mutun ya rike maliki kullun yake sai ya ce maka a annabi baya yin haka sai ka ce yakan yi karka ce baya yi kar kuma ka ce yana yi sai ka ce yakan yi he does kar ka ce he don't sai ka ce he does yakan yi wani lokacin kuma yakan ce maliki to dan haka ku fahimta jama'a da'awar salafiya ba tana cewa ne ai aiki da qur'ani da hadisi ingantacce kadai ba a'a ai aiki da qur'ani da hadisi ingantacce a bisa yadda annabi yake to aiki da qur'ani da hadisi wani abu ne daban aiki da qur'ani da hadisi ingantacce wani abu ne daban aiki da qur'ani da hadisi ingantacce a bisa fahimtar annabi da sahabbai kuma wani abu ne daban wannan shine cikakken salafiyanci, shine abin da muke kira zuwa gare shi. To saboda haka ku kiyaye duk abin da aka ce. Annabi ya kasance wani lokacin yana yin sallah da takalmi, wani lokacin baya sallah da takalmi, to karkai ta yin sallah da takalmi har abada. Kar kuma ka kin sallah da takalmi har abada. Sai dai kai sallah da takalmi, wani lokacin kuma kai sallah babu takalmi. Ya zama sunnatu tark. Yin sallah ba takalmi sunna ce ta tark. Sunnatul fi'l kuma shine annabi. Annabi yana walaha wani lokacin annabi baya. To sannan menene Aisha take cewa ba za ka so ka ga annabi yana yin kaza ba sai ka ga ne kuntuna? Ha? Menene? Azmi wa na'iri? Ha? Na Sha'ban. Aisha ta faɗa haka a Sha'ban, ta faɗa haka a walaha. Tace annabi yakan yi watan Sha'ban wani lokaci kuma baya yi. In ka so ka ganshi ne za ka ganshi, in kuma ka so ka ganshi bai za ka ganshi, kenan yana yi wani lokaci kuma baya yi. To kun ga yanzu gano yaya annabi yake yi ko? To wannan wani abu ne kuma daban. To amma kuma duk sunnar da aka samu annabi yana yin ta kullun ko? To ita kuma tana nan a sunnar kuma kullun sai ka yi ta, kamar jilsatul istiraha. Babu inda aka ruwaito annabi baya yin jilsatul istiraha, ba taba ruwaito cewa annabi baya yi, ba taba ruwaito haka ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana, ba taba ruwaito nahayu ba, ba a taba ruwaito nafiyu ba game da jilsatul istiraha, ba taba yi ba. Kanka wahalar da kanka, duk abin da ake ruwaitowa annabi yana yi ake ruwaitowa, ko kuma wasu riwayoyi su zo shiru, ba su hana ba, ba su kore ba, ba su yi umarni ba. To sai a ɗauko waɗancan waɗanda suke umarni da yanayi sai a haɗa a jikin wannan. Amma an ka karanta wani hadisi cewa gashi an siffanta sallah annabi ba a faɗi jilsatul istiraha ba a ciki, wannan dalili ne akan annabi ba yin jilsatul istiraha. Sai mun gama kai ka kwana tukuna ka yadda haka, eh ka yadda yanzu wannan hadisin ba jilsatul istiraha dan haka annabi baya yi wani lokacin, eh sai mu ce a cikin hadisin akwai tahiya, kai da kanka sai ka ce a'a, sai mu ce to wannan ya nuna ita ma annabi ya nuna wani lokaci baya yi. In ka yadda da haka kenan wani lokacin kai ma za ka rinka daina yin tahiya, wanda na san ba zai yadda ba. Zai ce a'a, ai tahiya ta tabbata a wani hadisi, sai mu ce to ai jilsatul istiraha ma ta tabbata a wani hadisi. Nafsu. To kun ga ko wannan yana daga abin da muke so mu raya a wannan zamanin, shine manufar al-Imam al-Bagawi shi ma na rubuta littafi don ya raya sunna a zamanin shi da bid'a ce karfi ce yawa, amma ba kawai ya raya hadisai ba, ya raya sunna ingantacciya, ya raya a bisa fahimta annabi da sahabbai. To zaka fuskanci matsala saboda me? Saboda abna'uz zaman min al-ulama wa tullab al-ilm an dora su akan me? Akan al-jumud al-mazhabi wa ta'assub wa taqlid. Kwakwalan sun yi knock, kwakwalan sun mutu. Ko kun fahimta? To kun ji ka'ida ta farko anan sun tsayi wani ta'aliki, karka taba tunanin an ce ka fahimci sunna a bisa hasken Qur'ani, karka yi tunanin aqida ƴan qalaqato waɗanda suke cewa duk wani hadisi wai da ya saba wa Al-Qur'ani annabi ya ce a jefar da shi, wannan hadisin da suke hujja ƙarya ne. Karanta littafin Miftahul Janna fil Ihtijaj bis Sunnah ta al-Imam As-Suyuti, annabi ya taba cewa wai duk wani hadisi da yazo muku ku duba idan ya dace da Qur'ani ku dauka, in ya saba Qur'ani ku jefar da shi. Annabi bai faɗa haka ba, domin babu wani hadisi wanda ya inganta kwaɗe wanda ya saba ma Al-Qur'ani. Duk hadisin da ya inganta to bai saba Al-Qur'ani, sai dai kai abin da ma baka sani ba shine hadisi yana da ƴancin yazo da wata ibada ƙari akan abin da Qur'ani yazo da irin wannan ibadar. hadisi yana da yanci ya zo da wata ibada wadda Qur'ani sam bai magana ta ba gaba daya. Misali a cikin Al-Qur'ani kaf babu sallar walha, a cikin Al-Qur'ani babu sallar walha, to hadisi ne zo da sallar walha. Akwai abinda Qur'ani bai waiwaye shi ba game da wasu mas'aloli da ya baiwa muhimmanci, kamar me? Qur'ani ya bada muhimmanci game da sallah, amma Qur'ani bai faɗi rakawoyi ba, hadisi ne ya faɗi rakawoyi. Qur'ani ya faɗi waɗanda za a ba zakka, ya faɗi sanda za a fidda zakka ta hatsi wa atu haqqahu yawma hasadihi, amma Qur'ani bai faɗi nau'ukan abubuwan da ake wa zakka ba, hadisi yazo ya faɗi. To kenan hadisi yana da yancin yazo da wani ƙari akan abin da Qur'ani bai zo da shi ba. Adh-dhabitu thani jam'u ahadithil bab al-wahid, duk sanda za ka yi bincike akan wata mas'ala ka tattaro hadisan da suka zo a ƙarƙashin wannan mas'ala guda daya. In za ka yi maganar zakka, kar ka je kawai ka ɗauki hadisi kwaya daya akan zakka, sai ka je ka dubo hadisan zakka wanda ke bayani akan farillancin zakka, wa ake ba zakka, yaushe ake ba da zakka, me ake bayarwa, yaya, duk waɗannan haka. To sallah, sai ka dubi hadisan da suka yi magana akan farillancin sallah, hadisan da suka yi magana akan ruku'u, hadisan zikirorin sallah, hadisan karatun sallah, hadisan tahiyya, hadisan ina kake fuskantar da idanuwanka a sallah, ina kake kada yatsanka, duk sai ka tattara waɗannan. To kun ga wannan ba zai yi tare da mu da muke irin wannan da'awar, da cewa wannan shine manhajin mu, ka gayyace mu kace kana son mu zo mu maka wa'azin walima, wanda wa'azin walima za a miƙe ne ai ta shiga ana fita cikin inda Allah ya kai ka da inda kuma ka kai kanka. Ina fata an gane. Ba zai yi ba, ba zai yi ba, tunda dai in ka ce mana za mu yi wa'azi akan aure, muna buƙatar lokaci. Kai kuma gobe za a ɗaura maka aure Asabar, mu kuma yau ka zo ka same mu an tashi sallar Juma'a, ka ce kana so a zo a yi maka wa'azi akan aure, kuma ka san ƙarin sharrin, sai ka ce ka gayyaci malamai takwas, kuma wai tsakanin ƙarfe takwas ne na dare zuwa 12 na dare ake son malamai takwas ɗin nan sai kowa ya yi magana. To in dai zuwa za su yi su binciko, to sai dai in zama za ka yi ka ce musu to shikenan malam, eh kai akan sadaki za ka yi mana magana, malam kai za ka yi mana magana dangane da abin da ya shafi waliyai na aure, malam kai za ka yi mana magana dangane da abin da ya shafi shedu, to ka rarraba musu abin nan ne kenan. Amma kawai kowa ya zo ya miƙe faɗa abin da ya so, dan haka za su zo ba wanda ya shiryo takarda ko kwada, kuma duk wanda ka bincika tsakaninka da Allah daga ina kake sai ce daga taro yake ya wuto wurinka, sannan ka zo za ka yi wa'azi, eh sannan bai ruko littafi wanda ya zo gidanka da la'asar zai nazari ba kafin lokacin, a'a amma ya to da akwati guda kamar amarya, saboda zai sa sabon takalmi da sabuwar safa, saboda yana son zai fita zai birge samari da 'yan matan anguwar. Wallahi ko wannan maganar mutuwar kwakwalwa ce, ya nuna kwakwalwarka ta yi nok, ka bar abin da yake shine makasudi, ka je ka ba da lokacin wani abu. Mataka ta wuni tana sharar kitchen har magariba ba ta dora girki ba, kai kuma soja ne ka dawo daga rawar daji, ka zo ka zauna sai ta kira ka mai gida zo ka gani kitchen din nan na gyara shi fes, ka ga kwanuka ka ga cokula fes, na feshe shi da kanshi, ina abinci ayo, ai na wuni gyaran kitchen mai gida ina aiki ba zai. Ko ku fahimta jama'a? To galibin abin da ake kenan, malami ya tsaya gaban ku gashi nan kamar sardauna da alkyabba da rawani da riga da komi, amma abin da zai faɗi na makasudin malanta babu quality. Gwamma ya zo ya tsaya da rigar buhu algarara, amma ya faɗa abu mai quality. So ku fahimta? In ka fahimce ni kenan, ba ina sukar ka sa riga mai kyau ba ne, ina nufin ka ɗauki abin da yake
a kasa ka fifita shi atastabiduluna billazi huwa adna ha atastabiduluna allazi huwa adna billazi huwa khair to shine so ba konde min muke ka sa riga ka sa kaza a amma abinda muke cewa ka shagaltu da yin gayu a matsayin ka na mai wa'azi har baka shirya wa'azi ba kamar yadda waccan amarya ta shagaltu da share kitchen da mijinta soja ne yaje yayi kwana uku rawar daji ya shigo gida ba abinci amma kitchen na kanshi falo na sheki gado komai ya gyaru amma ba abinci amma dubuhun shinkafa ta gyaggyara doya duk ta gyaggyara komai ta gyara ta aje shi amma bai gyaru a faro ba abinda ake kenan fa ku ba ku fahimta ba kwakwalan ne suka mutu shi yasa ma ba a risko wannan illar ma dan haka da yazo zai fara wa'azi suna ganin ya hada riga haka sai ka jiruce Allahu Akbar kaga wawaye rigan ma wai kawai ta burge su wallahi mutuwar kwakwalwa ce wallahi kuma wallahi wannan ko ya kamata ahlus sunna su kuka to dan haka tattara hadisan mas'ala guda a wuri guda na daga cikin hanya fassara hadisi daidai ad-dabit as-salis ma'rifatu mukhtalaf al-hadis hadisan da ke karo da juna kai kokarin gane ya za a hada su dan ka fitar musu da fassara guda daya wannan hadisi yana cewa kaza misali annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma da farko tukuna ga ka'ida ba a cewa hadisi yayi karo a zahiri sai in yazo akan minwali daya shine aikin annabi ya saba da aikin annabi magana annabi ta saba da magana annabi to sai a ce yayi karo amma annabi ya aikata kaza amma a magana ya faɗi kaza to ba karo bane wannan ko kada sai a dauki aikin shi kawai shine rajihi sai a dauki maganar shi ita ce rajiha aikin shine marjuhi misali annabi ya auri mata tara amma kuma a cikin hadisi ya hana auren mata fiye da hudu har wani ya zo da mata fiye da hudu annabi ya saka mai shida ya bar mai hudu to yanzu ba a samu karo ba wanne ne za mu yi aiki da shi shine magana annabi ba aikin shi ba in ka ce a to ya Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai ya ce eh inda babu irin wannan kenan to duk abin da annabi ya aikata a fadi duk abin da annabi ya fadi a bi amma din da aka samu magana da aikin suna karo da juna hadisin Abu Ayyub al-Ansari cikin sahih Muslim annabi ya ce ka a fuskanci al-qibla ka a bayo al-qibla ba wajen kashi ko fitsari Abdullahi dan Umar kuma hadisin shi cikin Musnad da cikin Abu Dawud sahihi shi kuma ya ce ya hausa man dakin ya shi Hafsa sai hangi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsugune ya ainihin baiwa Baitul Maqdis baya yana fuskanta al-qibla to yanzu wannan hadisin a zahiri aikin annabi ya saba magana annabi ko to yanzu ba za a dauki aikin annabi ai hukunci da shi ba sai a dauki ainihin magana annabi kawai sai a aiki da ita shi ke ina za mu fahimci haka wasu malamai sai suka yi kuskuren hada waɗannan hadisan saboda rashin wannan ilimin sai suka ce wai wannan hadisan yadda za a yi sai a ce idan ya kasance a cikin banɗaki ne to shike nan babu laifi ka fuskanci al-qibla idan kuwa a waje ne to shine wancan hadisin yake hani sai aka ce kun yi kuskure saboda mai riwaya hadisin Abu Ayyub al-Ansari yace dan haka da muka je kasar Sham sai muka shiga ban daki sai muka ga sun gina ban daki saiti da al-qibla kuma ya baiwa al-qibla baya muka zo sai mu tsuguna amma sai mu karkace in muka fito sai mu roki Allah ya gafarta mana yanzu wannan magana ita ta nuna mai riwayar hadisin shi kanshi ya fahimci wannan hadisin za a yi aiki da ishi a waje ne za a yi tsuguno ko kuwa a bayi ne da bayi da waje duka bai halatta ka tsuguna ka fuskanci al-qibla ba to yanzu wancan abin da Ibn Umar ya gano fa ba zai taba zama hujja ba jama'a kun fahimci wannan aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in ya saba wa maganar shi kunji sannan sai kuma bayani dangane da مختلف الحديث idan hadisi yana karo da juna kaida ta farko ai kokarin hadawa kaida ta biyu in ba za ka iya hadawa ba kai kokarin gano wanne ne tarihi ya gabata wanne ne jinkirta wanne annabi ya fara fadi wanne ya fadi daga baya sai ka zo sai kai hukunci nasikh wal mansukh. Jama'a kun ji wannan da kyau? To wannan abin da ya kamata kai ke. In kana da tarihi, annabi ya je yakin Khaibar ya ce kada a yi kaza. A cikin kuma lokacin yakin Hudaybiya annabi ya ce a yi kaza. Sai ya ce to Hudaybiya an yi ta shekara ta 6, Khaibar an yi ta shekara ta 7. A lokacin Hudaybiya annabi ya ce kada a yi kaza. A lokacin da aka tafi Hajjatul Wada shekara ta 9 annabi ya ce kaza. Wato ba sai an ce shekara ta kaza ba, za ka yi amfani da kazan ne kai ka gano a shekara ta nawa aka yi shi. Kun fahimta jama'a? A yakin Khaibar annabi ya ce ka ai kaza. A Hudaybiya kuma annabi ya ce ai kaza. To sai ya ce Hudaybiya shekara ta 6 aka yi ta, Khaibar kuma shekara ta 7. Sai ya ce to dokokin da annabi ya faɗi a Khaibar sun shafa na Hudaybiya ke. Wannan kana da tarihi kenan, kuma ka kasa jam, ka kasa hadawa. In baka da tarihi sai ka tsallaka ka'ida ta gaba, ita ce tarjihi. Sai kai gwajin karfi tsakanin nasoshin guda biyu, wanne yafi karfi, sai ka gabatar da wanda yafi karfi a yanzu. Wanda karfin shi bai kai ba kuma sai ka raunata shi. Inda wannan hadisin hasan ne, wannan sahihi ne, to tunda an samu tufka da warwara, ka rasa yadda zaka hada, ka rasa tarihi a hannunka, to yanzu shi wancan sahihi sai ka tabbatar da shi ne sahihi, wannan da'if, wannan hasan kuma sai ka ce ya zama da'ifi. To sai ka da sai ka hukunta su da gwargwadon yadda raunin yake. Idan wannan ka sake bincike a cikin hasan din sai ka samu wannan mutumin kirki amma yana da gafala, to sai ka ce ya zama shaf, wancan kuma sai ka ce ya zama mafu. Idan kuwa wancan ya kasance an gano ai ma a cikin hadisin akwai makaryaci, ai akwai muttahami afwan, sai a ce ya zama munkar, wancan kuma ya zama ma'ruf. Kai tarjihi kenan, sai ka jefar da wancan guda ɗayan. Idan ka kasa waɗannan ɗayan matakan guda uku, ko sai ka tsallaka zuwa matakin tawakkuf, ka karanta littafin Nukhbatul Fikr ta Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya gafarta mishi. Wannan kenan ita ce adh-dhabitur rabi, ma'rifatu an-nasikh wal mansukh, sai kuma ma'rifatu asbabi wurudil hadith. Ma'rifatu asbabi wurudil hadith, al-Imam Suyuti ya rubuta littafi akan haka, sannan ga wani babban malami shi ma da ya rubuta nashi ainihin littafin, wanda mujallad uku ne ya rubuta shi, ranna na ainihin zo da shi, wallahul musta'an. Ma'ana dai malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan fage, wanda zai taimake ka wajen gane me yasa hadisi kaza ya zo. In ba haka ba sai ka rinka budada hadisan fiye da ma'anarsu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce antum a'lamu bi umuri dunyakum, sai ka koma kana cewa to wannan ya nuna annabi yana nuna musulmi ba su san al'amuran lahira ba sai na duniya, dan haka malamai ba su da ta cewa game da al'amuran duniya. A'a, lallai ne sai ka duba me yasa annabi ya faɗa haka, akwai sababi. To sai gano wannan, sannan sai ma'rifatu gharibil hadith, sanin gharibul hadith, me yasa ai kalma kaza da tazo a cikin hadisi da wace ma'anar tazo, da tazo a hadisi kaza da wace ma'anar tazo. Malamai sun yi rubuce-rubuce akan haka. Sai kuma fahimu sunna kama fahima as-sahaba, ya sahabbai suka fahimci sunna kaza. Sannan adh-dhabitu thamin ar-ruju' ila kutubi shuruhil hadith, fahimtar littattafan hadisai, ma'ana fahimtar sunna kamar yadda sahabbai suka fahimce ta, da kuma komawa littattafan sharhi jama'a. To littattafan sharhin ne na fara ishara dazu, irin su Fathul Bari, sai ka dubi sharhin me kake nema. Sharhin hadisi ne game da ayoyi, ko kuma hadisi ne game da sifat? To Fathul Bari ba zai zama maka umda ba, Minhaj na Sahih Muslim ba zai zama maka hujja ba. Wannan littattafai yan kadan ne malamai suka rubuta daga baya-bayan nan waɗanda za su iya zama maka hujja. Don haka Ahlus Sunna suna buƙatar su tashi su yi yunkuri game da wannan babin. To kun ga anan shawara da zan baku, wallahi duk yadda kake ganin kai karatu kenan, kana buƙatar jagorancin wani wanda ya fika. Ala gafata malam, ina son hadisi kaza ne, ina neman fassara shi, wannan littafi zai zama mu'tamadi. Amma wallahi yanzu yadda ake jibgo littafai daga Masar ana kawowa Kano, suna ɗiba suna saye suna watsa muku su a cikin gari, to wallahi sai kai taka tsantsan, ba haka ba za ka je kana yaɗa da'awa ba ta Ahlus Sunna ba da sunan sunna, za ka je kana yaɗa da'awar Ash'ariyawa da sunan bid'a, za ka je kana yaɗa da sunan sunna, za ka je kana yaɗa fatoyi na malaman tafsirin bid'a a masallacin Ahlus Sunna. Ka sunan da watan azumi muna ji, shi yasa wannan shine babbar magana da na dade ne muku isharar sai a gama tafsirai da watan azumi sai ku ji na fito nayi condemning galibin tafsirar in ce saboda me saboda mafi yawancin malaman suna fadi kararama mu muna fahimta suna fadi karara sai ka ji suna daga littafai na tafsiri na yan bid'a suna cewa ga wannan tafsirin suna yaba musu wannan mummunan abun kunya ne jama'a mana ya nuna ba su san manhajiya ta ahli sunna ba kawai suna ɗiban littafai ne a kasuwa ba tare da jagorancin malamai ba to dole ne sai ka lura da wannan wannan shine zai taimake ka ga littafin da dazu nake ishara akai al-bayan wa ta'rif fi asbab wurud al-hadith al-sharif wannan littafin shine mafi girman littafi da aka rubuta malam sharif ibrahim ibn muhammad ibn kamaluddin daga fasanin shida ibn hamza al-husaini al-hanafi al-dimashqi ya rasu a cikin karni an haife shi cikin karnin 11 kuma a cikin wannan karnin 12 Allah ya mai rasuwa na fata an gane ana yau kusan shekarar shi 200 ko 300 da wani abu da rasuwa wannan littafi mujalladi 3 ne sai kuma ainihin littafin suyuti wanda ne muku ishara to waɗannan jama'a su ne ka'idojin da ake bi wajen fahimtar sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fatan kun fahimci wannan da kyau waɗannan maganganun imamu al-bagawi yayi mana isharar su a cikin waɗannan aurare da yayi magana jama'a an fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a za mu saurara anan insha Allah ta'ala kowa ya aje littafin sha inda yake za mu fita mu yi sallah mu dan huta gaskiya sai mu dawo sai mu yi ainihin kasan na biyu din wanda shine zai ba mu damar mu tattauna maqsudan abubuwan da yanzu muka yi musu muqaddima muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya daukaki musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai Allah ya dada ahli sunna cikin shiriyar su na yin abubuwan da suke daidai da haka jama'a in an yi sallah za a dawo a ci gaba da kasan na biyu insha Allah wannan shine kasan na farko daga cikin kasusuwan da muka sawa al-Imam al-Baghawi wa kitabuhu sharh as-sunna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah